الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا رانر الهميس 24 ga watan Safar 1438 a lissafin Hijira. Ya zo daidai da Alhamis 24 ga watan 11/2016 miladiya. Kamar yadda muka saba, muna karatu littafin Ahlari a daidai wannan lokaci. Da karatunmu da muka tsaya wancan sati, muna karatu a fasalin Taimama. A wancan sati mun yi magana akan abin da ya shafi taimamar matafiyi da taimamar mara lafiya. Sannan kuma muka shiga magana akan farillan taimama. Za mu tashi yau, bayan mun kammala farillan taimama, za mu tashi yau da malam ya ce wasa'idu huwa turabu, haka ne? Yawwa. Malam Allah ya masa rahama ya ce wasa'idu huwa turabu wa tubu wal hajaru wal thalju wal khadkhadu wa nahwu dhalik. والصعيد ما لا يتي أبين ذلك في دا الصعيد تند القرآن سوى يتي فتيمموا صعيدا طيبا. كن في صعيد صعيدا طيبا كسا من تركي تنزو أن صعيد كسا ما أكن في دا كسا ومن الصعيد يا شابا بند التراب. التراب هنا نفين جارين كسا ترقايا جارين كسا. Amma as-sa'id to shi ya sha bamban. Malamai sun yi sabani akan shin lafazin as-sa'id zai dauki sunan kasa ne kadai, ko kuma kullu ma sa'ada ala wajhi al-ard, ko kuma dukkan abinda ya damfara akan kasa, dukkan abinda yake kan kasa ya mannu da ita ko ya rufe ta, shin za a kira shi as-sa'id ko ba za a kira shi as-sa'id ba? Wasu malamin suka ce abin da yake kan kasa ya rufe ta, ko da daga cikinta ya fito, idan ba ita ba ce, ba zai dauki as-sa'id ba. As-sa'id suka ba shi ma'anar at-turab, sai in ya zama kasa ce, itan ce, ita ne da ire-irenta, ba su ki garin kasa ba, ba su ki rairayi ba, ba su ki jar kasa ko farar kasa ba, ba su ki kanda ko dutse ba, duk ba su ki wannan ba, dangin kasa ne duka, za a ce musu kasa. Ba su ki bulok ba, ba su ki tubali ba, ba su ki katanga ta kasa ba, wacce ba a fulasce ba, duka wannan dangin kasa ne. Amma abinda suka ki shine abinda ba kasa ba, wanda yake saman kasa yana damfare da kasa, kamar ciyawa, kamar jijiyar bishiya, kamar kankara da ire-irensu. Shin su ma za a iya taimama da su ko ba za a iya ba, kasancewar suna kan kasa? Irin kankara ta lullube kasa, ko kuma irin ciyawa ta lullube kasa, ko kuma jijiyar bishiya da ta fito daga cikin kasa ta burtso ta yi doro a sama, za a iya dafa su a yi taimama ko ko ba za a iya ba? Wannan mas'ala ce khilafiya tsakanin malamai. To gini akan wannan mas'ala ce malam mai ahlari Allah ya masa rahama sai ya lissafo mana me ake nufi da as-sa'idu. Yace was-sa'idu, shi wannan as-sa'idu din huwa turabu, shine kasa. Nan ba yana nufin, ba yana fassara maka kadai sa'id shine kasa ba, zai lissafo maka ne shine kasa. Wa tubu da tubali, tubali da za a dunkula kasa kwaɓaɓɓiya ya bushe, sawa'un da aka dunkula shi an yi gini da shi koko yana nan a haka ya bushe, shine at-tubu. Wal hajaru da dutse, wancan at-tub da tubali da bulo irin na kasa, duka hukuncin su daya, kasa ce kwaɓaɓɓiya ta bushe bayan an dunkula ta, wannan at-tubu kenan. Al hajaru kuma dutse, dutse. Was-salju da kankara, kaga anan malam ya shigo da wani abu wanda ba kasa ba, kankara. In an ce karka kankara, kar hankalinka ya tafi zuwa ga kankara cikin fridge, cewa za a dauko ta aje a kasa dafa ita ma ko ba za a yi ba ba kan take magana ba kankara ta yanayi akwai wadansu wurare da yanayin su wato kasa akan wayi gari gaba dayan ta kankara ce sai dai ayi tafiya akan dusar kankara ko su fito su samu motocin su gaba daya rabi sun nutse a cikin kankara to irin wanda ya samu kansa shi a irin wannan wuri shin zai iya dafa kankara dusar kankara ya taimama da ita ko ba zai iya ba nan ma wasu malamai suka ce a kankara ba kasa bace kuma ba jinsin kasa bace don haka sai ya dinga daukan kankara tunda dai ai ruwa ce to ya dauke ta ya dinga murdawa a jikin sa yayi alwala haka wasu suka ce to suka ce to ai wannan mutum ya dauki kankara ya dinga gogawa a jikin sa akwai cutarwa ko lafiyar sa kalau wani abu zai iya biyo baya kuma Allah ta'ala baya son mu da wahala yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra manzo sallama ba baya son mu wahala azizun alayhi ma anittum iya wannan nake nema ke azizun alayhi ma anittum abinda duk zai wahalla ku to mai girma ne a wajensa kisa ce laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin in banda gudun kanna sa al'umma ta cikin matsatsi cikin wahala da na umarce su da shiwaki a kowace sallah kaga wanda ya kasa umartan mu da mi shiwaki a kowace sallah dan kar mu wahala yau sai dai tace mu dauki kankara mu dinga gogawa a jikin mu cewa sai mun yi alwala ala tilas da haka malaman da suka tafi akan cewa a dafa ta sun fi dacewa da daidai sun fi dacewa da kaidar shari'a sama da malaman akan malaman da suka ce a dauka a dinga murza ta a jiki har sai an yi alwala musamman ga waɗanda ba su da kuma ƙasa babu ƙasa sai wannan din suke da shi to ya dace dole sai haka an fahimta don haka kankara zance mai inganci za a yi taimama da ita idan ya kasance babu ƙasa sai ita kamar a wuraren da suke da irin wannan yanayi wal khadkhadu da kuma chaɓi shi ma ƙasa ne ana iya kasancewar ya gwamu da ruwa to wannan ba zai sa a ce ruwan chaɓin sai dai a ɗauki ƙasar a matse ta a matso ruwan a ɗiba alwala da shi ba sai a dafa chaɓin a yi taimama da shi idan ba in ba wani wuri mai ƙasa sai shi to sai a yi da shi wa nahu dhalik da makamancin haka mala ya ce wala ya juzu bil jissi al matbukhi bayan mala ya lissafo waɗannan sai kuma shiga lissafo ababen da su kuma bai yiwuwa a yi taimama da su sai ce baya halatta a yi taimama bil jissil matbukh da wato siminti da faffe na abin da malamin yake nufi dukkan wani abin da aka sinadarantar da shi aka dafa shi sawa'un dafawa na wuta ko dafawa na inji dafawa na kamfani to ko da a ce yana da asali daga ƙasa to yanzu wannan dafawan ya fitar da shi daga cikin ƙasa yanzu ko da a ce ƙasa ce aka tara sai aka ɗauko kwalta da ba ƙasa ba aka dafa ta sai aka juye a kan ƙasar sai aka kwaba aka gauraya to yanzu wannan ƙasar ta zama ƙasa ce da fafiya an shigar mata abin da ba ƙasa ba an gauraya idan aka zo ƙasa ce sai aka ɗauko siminti da faffe me da faffe wanda aka yi shi a kamfani ƙarafu ne da duwatsu da waye aka murza suka zama haka aka ɗauko su tare da cewa siminti yana da kyakkyawar alaƙa da dutse yana da kyakkyawar alaƙa da ƙasa amma kasancewar an dafa shi ya shiga cikin inji an sinadarantar da shi ya zama wani abu daban to wannan ya zama aljissul matbukh ya zama da faffen siminti inda asalin dutsensa ne kafin a fasa shi ko kuma bayan an fasa shi kafin a dafa shi ana iya dafawa a yi mai a yi alwala domin asalin dutse tsakuwa ne la tahqiranna sagiratan innal jibala min alhasa manya manyan duwatsu daga tsakuwa suke don haka da ana iya dafa dutse a yi taimama amma yanzu da aka fasa shi aka zuba shi a inji aka sinadarantar da shi ya koma wani suna siminti ya bar dutse ya bar alaka da ƙasa da haka ba za a yi timama da shi ba ba za a dafa garin siminti a yi timama ba ba za kuma a dafa bango da aka falasta shi a yi timama ba shine aljissul matbukh dukkan wani wato ainihin yabe da faffe ba za a yi timama da shi ba to kaga wannan zai kara nuna mana cewa wani lokacin muna da ci gaba mai tonon rijiya yanzu a irin zamani irin ne yanzu za ka samu akwai gidan da in ka shiga babu ƙasa ƙasa tile bango tile da siminti da fenti fentin ma mai santsi mai shine da sauransu duk ko ina ka je haka ne in ka shiga tsakar gida interlock babu wani wuri wanda yake na mai ƙasa to kaga wannan kuskure ne ya kamata a samu wani wuri a gida wanda yake ƙasa ne wannan wajen ko da ko daidai da wani kewaye da za a dasa bishiya ta tashi iya wannan kewayen bishiyar ƙasa ce gwargwadon yadda illa rura ta sa za a buƙaci ƙasa a yi taimama ƙasa albarka ce da ita ƙasa ita ce samfuri na biyu da shari'a ta bayar kuma na ƙarshe alternative na ƙarshe a tsarki to da aka ce idan aka ce ba ka da wannan alternative ɗin gaba ɗaya to kaga ka jefa kanka cikin matsatsi kuma da ganga yana da kyau a samar da wuri ko da a dasa bishiya ko da ma gidaje irin na kwalliya ne da ai ana sa ana wurin fulawa wuraren da ake fulawa a samar da wurin da za a sa fulawa ta yadda wannan wurin dai wuri ne mai ƙasa za a buƙace shi ballantana ma ya kamata a ce a samu fiye da haka a samu wani ɗan ke wuri ta baya wadda za a bar ƙasa ana wasu hidima a wajen saboda albarkarta za a buƙaci a yi tsarki da ita za a buƙaci a yi taimama da ita idan mutum ya tashi a wani irin hali ka je manya-manyan hotel sai ka je ka samu dukka wani kayan alatu na rayuwa an gama sakawa abin da aka rasa kadai ƙasa to ƙasa ma kayan rayuwa ne da haka wanda ya kwana a hotel ya tashi babu ruwa a hotel ɗin kwata-kwata ko ya tashi cikin dare yana so ya sallah babu ruwa ruwa ya kafe ruwa ya tsaya yaya zai ko ina glass ko ina kwalba ko ina sheki me zai dafa kaga daga nan shi an sa shi a garari to sai ka gaba wai ba wata ba alfarma bace wani lokacin irin wannan abubuwan yana da kyau mu dinga sara mana duba bakin gatari mu dinga tuna mu suwaye kar mu maida rayuwarmu rayuwa irin ta waɗanda ba su da lissafi sai rayuwa iya rayuwar kawai mu muna da wani lissafi namu na daban kuma na shari'a to mu dinga duba irin wannan a cikin lamuranmu don haka idan mutum ya rasa ruwa the second and the last alternative shine ƙasa dole ya zama ba ma rasa ta a cikin wuraren da muke rayuwa galibi walhasir malam ya ce kuma bai halarta a yi taimama da tabarma alhasir tabarma ko ta roba ce ko ta kaba ce wannan shimfiɗa ce ba za a taimama da ita ba ko katifa ko daga nan dai isama duk abin da za a ce masa shimfiɗa to ba za a taimama da shi ba walkhashabi da katako ice katako ko plywood ko ceiling ko kuma dangin kowane irin dangin katako to ba a dafa shi ake mumma domin ba ƙasa ba ne kuma ba dangin ƙasa ba ne walhashish da kuma ciyawa sai dai anan ciyawa za mu ce idan ciyawa ce ta wato yankakkiya cirarriya daga ƙasa ajiyayya to wannan ba za a dafa ta ake mumma ba saboda ta rabu da ƙasa amma idan ciyawa ce da take jikin ƙasa take cikin ƙasa ta shiga cikin annabatat tana cikin ƙasa to wannan idan mun yi la'akari da ma'anar da malamai suka faɗaɗa na as-sa'id kullu ma zahara ala wajhil ard duk abin da ya ɗanfari a doron ƙasa kuma ya mamaye ta to ciyawa tana da wannan halayya ta haka ciyawa a wannan ta wannan fuskar za a iya dafa ta a yi taimama wannan zai ƙara nuna cewa kenan mai taimama fa ba wai bukatar da ake ɗebo ƙura ya zuba a fuskarsa ba domin waɗansu mutane tsammanin su kenan so ake a ga kawai fuskarka ta yi busu-busu da ƙura shine kai taimama ba haka ake nufi ba kawai ka dafa ƙasa ka shafa fuska shi yasa ko dutse ka shafa amlas in an ce amlas shine dutse wanda yake shafaffe ba garin komai a kansa sai ka dafa shi hannunka tasba komai sai ka shafa a fiska, wannan babu wani abu. Hatta hurewa da malamai suka ambata, da kakkadewa da malamai suka ambata, hadisi ya zo, hadisin Ammar yace fadaraba bi yadayhi al-arda wa nafakha fihima. Ammar yace Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bige hannayensa da kasa. Nayi bayanin bugu a wancan karatu cewa ba ana nufin karin duk kasa da hannaye ba. A su Larabawa suna cewa ad-darbu dukkan abu, idan ya zama hannunka ya taba kasa ko kafarka ta taba kasa za a ce ad-darbu. An gane? Yawa, don haka ba wai ana nufin a doki kasa bane ba, a tada kura da kasa ba haka ake nufi ba. Kawai dai hannayenka su dafi kasa, shine ake nufi da ad-darbu. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya me, sai ya bige kasa da hannayensa, sai ya ce wa nafakha fihima, sai ya furi a cikin su, ya fura. To wannan furawan haka aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sakamakon kasa aka dafa aka dago. Me yiwa wata yar karamar tsakuwa ta kama, fiska za a shafa, ko kuma wata kwalba ta kama, ko wani dan tsinke ya kama, ka murza a fiskar ka yayi maka rauni. Don haka wannan furewan dukkan wani abu wanda yake ya damfari da hannun zai ainihin wato tafi da wannan hurewa. Ko kuma kadawa, babu laifi dan an kada ma, sai ya zama dukkan abin da ya danfare da hannun ya fadi. To wannan ba wai ana nufin bukata shine wato kurar da ka dauko ka yaba ta a fiskarka ba, a'a, abin da ake nufi shine ka dafa ka shafa, sawa'un ka dauko kura ko baka dauko kura ba, ka dafa ka shafa. Wa nahwihi da makamantansu, wato waɗannan abubuwa malam yace ba a taimama da su. Ya ce da makamantansu dan ya shigo maka da waɗansu ababen da bai ambata ba, irin su bargo, irin su fatu da sauransu, duka ba a, irin su tiles duka ba a taimama da su, ba a taimama da su. Wa rukhisa lil maridi, malam yace kuma an yi rangwame ga mara lafiya, fi ha'itil hajari, wato game da gini bango kago na dutse, wattubi da tubali, illam yajid munawilan ghairahu, idan bai samu mai miƙa masa waninsa ba. Mara lafiya ne yana kwance, to amma jikin shimfiɗarsa yana tare da kago, shine ha'it, katanga, bango ko dai na dutse, ginin dutse ne wanda ba a plasce shi da sinadari ba, ko kuma ginin blocks ne, amma blocks nan alhajar ba blocks na aljissi ba, ba blocks na siminti ba, blocks na alhajar, block na kasa, ya zam shi ne a kusa da shi. Sai malam ya ce wa rukhisa, an yi rangwame mara lafiya ya dafa shi wannan katangar. Sai ce illam yajid munawilan, idan bai san me miƙa masa ghairahu waninsa ba, wani me, wani mara lafiyar, wani bangon, in bai san me miƙa masa waninsa ba, wato wani bangon kamar me, yawa, kamar a ɗauko masa ƙasa. To bai san me miƙo masa ƙasa ba, abin da ya samu kenan wannan bangon. An fahimta? To amma nan abin da ya sa malam ya faɗi wannan, tunda aka ce rangwame, duk abin da ka ji an ce an kira maka rangwame to ba shi ne asali ba, abin da ka ji an kira maka rangwame to ba shi ne asali ba. Kenan nan malam ya bambanta ƙasar da take a tsaye da ƙasar da take a shimfiɗe, domin ai gini na dutse da gini na blocks na ƙasa ai ba su bambanta da ƙasa ba, in banda kaɗai su a tsaye suke. Tunda daga cikin abubuwan da malam ya lissafo wanda suke ɗaukan ma'anar as-sa'idu, ya kawo al-hajar, ya kawo waɗannan ababen, ya kawo dutse, ya kawo shi tubalin. Don haka me yasa a nan malam ya kira rangwame, bayan kuma ya kira katangar dutse, ya kira katangar tubali, kuma ana iya taimama da dutse ana iya taimama da tubali sai mu ce kawai mallan yayi la'akari da cewa ita ƙasa da take ya bambanta tsakanin ƙasa da take shimfide da wacce take tsaye amma wannan ba wani ba abin da zai bambanta su ba wani bambanci an gane ko yawa don haka wannan ba maganar rangwame bane mallan lafiyan da yake jikin gini na ƙasa to in ya bukaci yin sallah ko yana da nemi ko masa garin kasa ma zai iya dafawa ya taimama masa domin kasa ce kuma zai iya taimama da ita ba sharadi bane sai har ya zama a kwance a shimfida a kasa kafin a iya dafa shi mallan yace wa sunanuhu su kuma sunnonin taimama تجديد الصعيد ليديه سابنت كسا وهنا ينسى ومسح ما بين الكوعين ده شاف ابن دكي تكانن كوعي غدا بيو والمرفقين ومسح ما بين الكوعين والمرفقين هكا ابن يجي ده شاف ابن دكي تكانن كوعي ده مرفقي كوعي ويان هنو mirfaki gwiwar hannu shafa abin da yake tsakanin wuyan hannu da gwiwar hannu kenan zira'i mallan ya kawo shi daga cikin sunnoni to abin nawa ya rufe ko mallan yake wa tartibu da jerawa nan abubuwa nawa mallan ya kawo tajridu sa'idi li yadayhi sabunta kasa don hannaye wa masuma bainal ku'ain wal mirfaqain da shafa tsakanin wuyan hannu da gwiwar hannu wa tartibu da jerawa abubuwa guda uku kenan to idan muka duba na farko shine sabunta kasa da yake liyadai don annayansa me yake nufi bai wato aiki na farko da zai fara shine zai shafa fiskarsa shine aiki na farko da zai fara aiki na biyu shine shafa hannayensa to amma shafa hannayen mallan yace sunna ne ya sake dafa kasa karo na biyu don yayi hannaya sai ya zama fiska dafa wata daban shafa hannu dafa wansa daban sannan shafa tsakanin ku'i da mirfaki wato zira'i kenan wannan tsakanin shi ma mallan yace sunna ne ma'ana sunna ne idan mutum ya dafa na biyu to in zai shafa hannun nasa to ya tafo da shafawan har tsugurguma haka hannun haguma ya tafo da shafawan har tsugurguma in ba kuma ta ba a farillai da muka yi wancan satin idan mutum ya dafa in ya zo shafa hannu zai shafa iya wuyan hannu ne amma anan a sunnoni mallan sai ya ambaci me sai ya ambaci har tsugurguma wannan abuwa guda biyu da mallan ya ambata da dafa kasa na biyu da shafa hannu zuwa tsugurguma hadisi ne ya zo a kansu daga Abdullahi dan Umar amma hadisin bai inganta ba yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace at-tayammumu darbatani darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadaini ila almirfaqaini yace taimama bugu biyu ne bugu daya na farko shafa fiska bugu na biyu hannaye zuwa tsugurguma kaga an samu bugu biyu sannan kuma an samu shafa hannu zuwa tsugurguma to amma hadisin bai inganta ba sannan an sake rawaitowa hadisin har yanzu ya sake zuwa ta hanyar Abdullahi dan Abbas shi ma din bai inganta ba abin da ya tabbata ya inganta shine hadisin Ammar dan Yasir wanda ya zo a cikin Bukhari da Muslim malaman duniya sun tabbatar da wannan hadisi Imam al-Bukhari Allah ya masa rahama da yazo a littafin sa ma sai yayi babu yace at-tayammumu darbatun lilwajhi walyadaini ila al-ku'ain yace taimama bugu daya ne don fiska da hannaye zuwa wuyan hannu saboda hadisin Ammar haka ya nuna da ya bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin yayi birgima da taimama ta same shi da abokin tafiyarsa shi bai yi sallah ba saboda babu ruwa tare da su, sannan kuma shi kuma bai san yaya ake taimama ba, bai san akwai wani ma alternative na yin taimama ba. Shi kuma Ammar sai ya yi ijtihadi, shi kuma sai ya yi birgima, sai ya yi sallah. Da suka dawo suka ba da labari wa manzon sallama, sai ya yi murmushi, domin Ammar cewa ya ce fatamarrattu kama tamarragu dabbati, ya ma'aikin Allah ni fa da na rasa ruwa, na rasa yadda zan yi sai na yi birgima irin yadda dabba take birgima a ƙasa. Ya kwanta kawai ya mulke jikinsa tunda janaba ce ta same su. To yaya wankan janaba yake ba jiki gaba ɗaya ake jikewa da ruwa ba? Ya kake gani inda ƙasa ne? Ai da za a markwada jikin, za a gaure jikin a cikin ƙura kenan a tashi. To shi sai ya yi wannan ijtihadin, sai ya yi sallah. Manzon sallama sai ya yi murmushi, sai ya ce innama yakfika an taf'ala biyadaika hakaza. Ya ce ai ya ishe ka kai haka da hannayenka kadai. Fa daraba biyadaihi al-arda, sai ya bigi ƙasa da hannayensa guda biyu. Wa nafaka fihima, sai ya hura su. Thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi, sai ya shafa fiskarsa da tafukan hannayensa guda biyu da su. Shikenan ya gama taimama. Ya ce in kai haka ya ishe ka. Shine shari'a sabanin ra'ayi. Ai shari'a ba ta saba wa hankali. Shari'a ba ta saba wa hankali, sai ta saba wa ra'ayi. سيدنا علي ما رضي الله عنه يتي لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. يتي دا أتشي شريعة رأييني دا شافن قصن خفي شيفي أكي شافن سما عندك قصن أكي تاكاو. يتي أما سينا قمت رسول الله صلى الله عليه وسلم شافا سما أغانا سيتي دا أتشي شريعة رأييني bice da ce shari'a hankali ba. To Bahaushe sai ya kuskure ya ce shari'a sabanin hankali, sabanin ra'ayi ba ta saba wa hankali. Ai wanda ya yi hankali shi ya yi shari'a. Don haka a nan sai ya zan in an barkar tunaninka sai kai tsamanin yadda ake da ruwa a jiki haka za a yi da ƙasa a janaba. Amma sai ga shi nan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi gwada wa Ammar yadda ake taimama, sai ya dafa ƙasa sau ɗaya, sai ya shafa fiskarsa, sannan ya shafa hannayensa zuwa wuyan hannu. Shi kenan, daga nan an gama taimama. Haka ake yinta in alwala ne ta samu mutum, haka ake yinta in wanka ne ya samu mutum. Wato ko ta wanka ko ta alwala ba su da bambanci taimama. Don haka waɗannan abubuwa guda biyu da malam ya kawo su, kuma abin da zai ƙara nuna muku cewa hadisin bai inganta ba da malam ya kawo su a cikin sunnoni. Tsarguwa ce wannan, yana cewa malam yana sane shi ma a wurin hadisin bai inganta ba, amma shi yasa ya ɗauko su ya kawo su a sunnoni. Sakewa na biyun, domin ai inda ya inganta a ce annabi da kansa ya ce at-tayammumu darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadaini ila almirfaqaini, yace taimama bugu biyu ne, bugu ɗaya na fiska, bugu ɗaya kuma na hannaye zuwa tsugurgumai. Wannan da bakinsa ne ya faɗi haka, mai albarka ya faɗi haka, ya zama doka, ba za ka raba bugun farko da bugu na biyu a hukunci ba. To amma da yake hadisin bai inganta ba, shi yasa sai aka bambanta, sai ya zama wancan wanda ya zo da shafan fiska da hannaye zuwa wuyan hannu yana Bukhari da Muslim, sai suka zama cikin farillan taimama. Wannan wanda ya zo da bugu na biyu da shafan hannu zuwa tsugurguma, shi kuma bai inganta ba, sai daɗin da ke cikinsa sai ya zo a cikin sunnoni. Wato kenan ba dole ba ne, da za ka bari ma, da za ka bar hakan ɗin ma ba zai cutar da kai ba, ba zai hana taimamar ba. Da za ka ɗauki iya shafa fiska da shafa tafukan hannaye ko a malikiya ka yi taimama, ba mai cewa ba ka yi taimama ba. An fahimta? Yawwa. Sannan na uku at-tartib, jerantawa malam ya kawo cikin sunnoni tare da cewa Al-Qur'ani ya jera, aikin manzon Allah sallama ya jera, yayin da Al-Qur'ani ya ce famsahu biwujuhikum wa aydikum, a wani wuri famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, ku shafa fiskokinku da hannayenku. Me aka fara ambato fiskoki, sai aka ambaci hannaye. magana alqur'ani an jera fiska sannan hannu sannan hadisin ammar da muka ambata a baya annabi sallallahu alaihi wasallama da ya biyi kasa ya hure hannayensa sai yace me fa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi sai ya shafi fiskarsa da tafukan hannayensa nan ma sai ya nuna an fara gabatar da me fiska akan hannu da malan ya kawo jerantawa a cikin sunnoni kamar yana nuna da a ce mai taimama zai fara da hannayensa kafin fiskarsa to taimamarsa bata bace ba ta yi daidai shine abin da malam yake nufi Allahu a'lam babu kuma wani abin da zai nuna cewa idan mutum yayi hakan din a taimamarsa bata yi ba cewa in yayi hannu sannan yayi fiska bata yi ba ba abin da zai nuna domin ai jerawan da yazo a cikin aya da wawun suka ce ba bata lazumta tartibi jerawan da yazo a hadisi da wawun ce suka ce wawun bata lazumta tartibi dan haka idan mutum ya fara da hannu sannan yayi fiska al-taimamarsa ta yi amma ba haka ya kamata ba farawa da fiska ne sannan me sannan hannu abu na gaba malam yake wa fada'iluhu mustahabban taimama kuma at-tasmiyatu yin bismillah wa taqaddimu al-yumna ala al-yusra da gabatar da dama akan hagu wa taqaddimu zahiri al-dira'i ala batinihi da kuma gabatar da bayan dira'i akan cikinsa wa muqaddamihi ala mu'akhkharihi da kuma gabansa akan karshensa abu nawa at-tasmiyatu bismillah daya wa taqaddimu al-yumna ala al-yusra gabatar da dama akan hagu biyu wa taqaddimu zahiri al-dira'i ala batinihi gabatar da bayan hannu bayan dira'i akan cikinsa uku sannan wa muqaddamihi ala mu'akhkharihi da kuma ta gaba kafin ta baya wato ta farkon hannu kafin ta karshen hannu ta wajen yatsu kafin ta wajen tsugurguma wannan shi ake nufi hudu kenan malam ya ambaci waɗannan daga musahabban ainihin wato taimama ita bismillah a ko ina haka take ko meye ma farawa da bismillah wannan mustahabbi ne ainihin wato a cikin ayyuka in banda abinda bismillah ta zota ainihin wato lazimi ko farilla a wajen aikatawa amma dai galibin ayyuka da aka ambaci bismillah to ai ambatan bismillah din mustahabbi ne saboda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu amrin bi balin lam yubda fihi bi bismillah fa huwa abtar duk wani ai al'amari wanda yake da muhimmanci ba a fara shi da bismillah ba ya zama mai yankakkiyar albarka dan haka cewa bismillah a kowane lamari yana da matukar mai yana da matukar muhimmanci shi yasa Imam al-Bukhari da yazo ambaton bismillah a alwala da ya rasa ingantaccen hadisi da ya dace da wajen sai ya dauko hadisin saduwa da iyali sai ya kawo wajen sai ya aje sai ya ce babun at-tasmiyatu fi kulli shay wa inda al-wiqa yace babi yazo ya mana magana ana bismillah a komai har ma lokacin saduwa da iyali kuma a babin alwala wai abin da malam yake nufi shine in dai wancan wurin za a ce bismillah to dan me alwala ba za a faɗa ba saboda ya shashi ma hadisan da suka yi magana akan bismillah alwala sai in kowanne ya daga ya jijjiga sai ya ga bai cancanta da wannan littafin ba saboda ya dauki wasu alƙawura a littafin da ba zai karya su ba an fahimta yawa don haka yin bismillah din ya mustahabbi ne wa taqaddimu al-yumna ala al-yusra da kuma gabatar da dama akan hagu haka yake a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam nana Aisha radiyallahu anha take cewa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yu'jibuhu at-tayammun fi tatahhurihi wa tana'ulihi wa fi wa tarajjulihi wa fi sha'nihi kullihi annabi sallama ya kasance wato dama tana bashi sha'awa wajen tsarkinsa wajen saka takalminsa wajen taje kansa kai da kuma dukkan sha'unkunansa yana gabatar da daman wajen tsarkinsa nan karka dauka tsarki na Hausawa tsarkin bawali ba wannan ake nufi ba karka ce to tsarki da hannun dama saboda shi ba haushin an ce tsarki abin da yake faduwa ransa shine tsarkin bawali a'a nan tsarki da ake nufi alwala yana gabatar da gaban dama ne akan gaban hagu wanka yana gabatar da gaban dama ne akan gaban hagu watanaqulihi in dai sa takalmi dama yake farasawa watarajjulihi in dai taje kansa da dama yake tajewa in dai sanya tufafi dama yake fara sakawa riga hannun dama yake fara sakawa wando kafar dama yake fara sakawa duk wani kayan karamci da dama yake farawa duk wani kayan alfarma da dama yake farawa sallallahu alaihi wasallam amma dukkan wani kaya abin kiyama ko fita daga karamci ko na kazanta to wannan ana gabatar da hagu ne kamar shiga bayan daki kamar cire tufafi kamar cire takalmi kamar fita daga masallaci kaga duk wannan fita daga barin karamci ne sai kuma fadawa kazanta to duka sai ana gabatar da hagu kamar wanke fitsari kamar wanke bayan gida duka ana gabatar da hannun hagu ne a wannan wajen saboda nan mubashara sai ta kazanta amma duk abin da ya shafi tsafta da tsarki da gaye da kwalliya da karamci to dama ake gabatarwa sallallahu alaihi wasallama yana sha'awar ya ga ya gabatar dama cikin dukkan lamuransa sai ya fado har yanzu taimamar ma to idan mutum zai yi ya fara da dama ya fara idan zai shafa hannunsa to ya fara shafa dama kafin ya shafa hagu na malam yace wa taqdimu zahiri zira'i ala batini da kuma gabatar da bayan zira'i shine nan kenan shine bayan hannu ta yadda fiskar agogo take agogon maza ba na mata ba yau dan fiskar agogon mata sai ga ta ciki yake yau ta bayan hannu wato mustahabbi ne mai taimama ya fara ta baya ya fara shafawa ta baya ya gabatar da baya ala batinihi akan ciki malai ce muqaddamihi ala muakharihi kuma ya gabatar da gaba akan karshe to shine malaman malikiya Allah ya musu rahama da suka zo kwatanta taimama bayan wannan karatun gaba daya hadda farillan da sunnonin da mustahabban suka ce idan mutum yayi dabawa na farko idan ya shafe fiskarsa gaba daya da hannayen biyu duka da hannaye biyun zai shafe idan yana da gemu zai shafa har gemunsa saboda gemuwa fiska ne ai zai shafa har gemunsa anan babu gemu mai duhu ba gemu mai sharashara saboda me saboda ai shafawa ne dama idan ya gama zai yi dafawa na biyu wannan ina mana magana akan malikiya kenan in yayi dafawa na biyu zai shafa mai hannu to kar ku manta yanzu anan mun zo a cikin mustahabbai mun zo zai gabatar da dama shafa dama kenan in ya dafa hannayensa guda biyu idan ya dago su ya fure to dama zai fara shafawa dan haka zai bar tafin hannunsa na dama ba zai yi wani aiki da shi ba sai dauko tafin hannunsa na hagu zai fara bayan ta baya kamar yadda ya gabata a cikin mustahabbai sannan zai fara kuma ta kan yatsu kamar zai gabatar da gaban hannu akan bayan hannu to daga nan sai ya dora yatsansa a tsakiyar tafin hannunsa a tsakiya inji malamai idan ya dora sai ya shafa haka sai ya shafo idan ya shafo sai ya taho yana tafowa sai ya lankwaso yatsunsa idan ya lankwaso yatsunsa za su taba gefen zira'insa nan kuma yatsarsa babba ita ma nan dinta sai ya taba sai ya shafa nan dinsa amma cikin wannan yatsar tasa babba zai yi masa wani amfani dan haka ba zai shafa shi ba idan ya shafo ya tafi nan zuwa nan sai ya juya idan ya juya hannun nasa sai ya sake tafowa in ya sake tafowa idan ya iso nan wannan babbar yatsar ta fada ba ya ajiye kurarta ba ya ajiye kasar ta yanzu sai ya biyo da ita bayan wannan yatsar babbar yatsar ta nan ita za ta shafa yar uwarta idan ta shafa yar uwarta haka ta wuce karfa ya taba cikin hannunsa na dama akwai taimama a wajen in yi haka in ya shafa saman ya wuce wajen sai ya dawo nan baya idan ya dawo ya dora hannun bayan hannun hagu a cikin hannun dama sai ya sake shafa sai ya tafi irin yadda ya wancan idan ya tafi irin yadda ya wancan sai ya sake juyowa idan ya zo cikin wannan yatsar dama babba za ta biyo ta kan yatsar hagu babba sai ya shafa ta in ya shafa ta daga nan in yi haka sai ya haɗe hannayen su ma tafukan su yi nasu taimamar sai ya yi haka shikenan ya yi taimama to amma wannan ai lokacin sallah zai wuce Allah ya ji kan malamai suka ce haka ne mutum zai yi taimama to wannan karatun abin da yake nufi kenan a gabatar da dama akan hagu sannan a gabatar da bayan hannu akan cikin hannu sannan kuma a gabatar da tsolan hannu akan ƙarshen hannu to amma gaba ɗaya idan mutun ya koma hadisin amma sai yaga ashe idan mutun ya dafa kasa ya shafa fiskar sa yayi haka a hannayensa ya gama kikenan sai sallah wa nawaqidu malai ce ababen da kuma suke warware taimama kal wudu'i kamar na alwala ne wato duk abin da yake warware alwala yana alwala yana warware taimama abubuwan da suke warware alwala muna da ahdath karuruwa mun karanta su muna da asbabul ahdath sabubban karuruwa mun karanta su karuruwa irin su tsari irin su bayan gida irin su iska sabubban ahdath sabubban karuruwa irin su bacci irin su farfadiya irin su suma da hauka da sauransu sannan akwai ma laysa bi hadathin wala sababin akwai wani abu da shi ba hadathi bane shi ba sababi bane amma yana kaji alwala mun ambace shi ridda to duka waɗannan abubuwan suna kariya alwala to suna kariya taimama babu ragi sai dadi taimama tana karyewa da wani abu dadi shine samun ruwa idan mutum ya rasa ruwa ya yi giving up ya fidda tsammani ya dafa kasa kafin ya tada sallah sai ga ruwa ya zo to taimama ta kare ba wai ya fasa zai alwala ba ta kare gane yau ta kare saboda taimama ita ba ta ɗauke wa mutum hadasi mun sha faɗan wannan lokacin da aka yi wata tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa an wayi gari za a yi sallah asubahi an dan makarama lokacin gari ya waye aka farka za a yi sallah asubahi sai ga wani bawan Allah yana da taimama a yana da janaba janaba ta same shi to babu isasshen ruwa a wajen don haka dole annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce shi yayi taimama sai yayi taimama sai aka yi sallah da aka yi sallah bayan an tafi can rana hantsi ya take rana ta kawo kai sai aka iso wani wuri mai ruwa da aka iso wani wuri mai ruwa aka samu ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ina wannan bawan Allah mai janaba sai ya ce ga niya ma'aikin Allah sai ya mika masa ruwa ya ce ngo ka je kai wanka wannan ya nuna taimama tana baiwa mutum damar kadai ya biya bukatar ibada ne amma ba ta ɗauke masa wannan hadasa ta haka fitsarin da ya yi ya karya masa alwala taimama ba ta ɗauke wannan karyewan ba ba ta ɗauke wannan karyar ba a ta buɗa masa dama ne ya sallah shi yasa yana idan da sallah wannan karyar ta dawo alwala ce za ta ɗauke masa wannan karyar idan mutum janaba ta same shi bukata ta sallah ta same shi kuma ba halin yin wanka to zai yi taimama ya yi sallah amma wannan taimamar ta ɗaga masa ƙafa ne don ya samu damar yin sallah amma ba ta tsarkake shi daga wannan janabar ba idan ya samu ruwa da kowane lokaci ne sai ya yi wanka mun karanta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wancan satin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sa'idu at-tahiru wudu'ul muslim idza lam yajid al-ma'a 10 sinin fa idza wajada al-ma'a falyattaqillaha walyumassahu basharatahu kasa mai tsarki abin alwalar da musulmi ne idan bai samu ruwa ba tsawon shekara goma nan ba wai an yanke daga shekara goma to an daina taimama ba an ba da adadi ne don a nuna iya tsawon abin da mutum zai yi yana taimama zai yi ta yi ba matsala in dai bai samu ruwa ko bai samu ikon amfani da ruwa ba fa idza wajada al-ma'a idan ko ya samu ruwa ko ya samu ikon amfani da ruwa falyattaqillaha to ya ji tsoron Allah walimissahu basharatahu ya shafa fatarsa idan tsoron Allah kenan ya dauki ruwan nan ya kawar da wancan hadasin da ya shekara goma a jikinsa ko ya shekara 20 a jikinsa bai dauke shi ba an fahimta insha Allah don haka da zaran mutum ya samu ruwa ko ya samu ikon amfani da ruwa to ko yana da taimama bai yi amfani da ita ba ta riga ta karye sai ya koma kuma amfani da ruwa domin ita badali ne da zaran ita na'ibi ne idan aka ce liman ya zo to ba dancan na'ibi idan aka ce gwamna yana nan ba dancan deputy idan aka ce president yana nan ba dancan vice to haka ne da haka aka ce ga ruwa to ba dancan kasa ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد ما لتي باء ين صلى فريلا غدا بيو ده تيمما غدا ديا نان idan malam yana nufin ba a salloli guda biyu na farilla mabambanta lokaci da taimama guda daya to wannan ba abin ba wannan muna tare da wannan fahimtar cewa mutum ba zai yi taimama a sallar azhar yayi sallar azhar sannan kuma yayi ta zama da sallar da wannan taimama har zuwa sallar la'asar sannan yayi sallar la'asar ba gini akan abin da muka ambata a baya cewa taimama ba ta dauke hadisi inda ta dauke masa wancan hadisin to da zai iya zama da ita amma tunda ba ta dauke hadisi kawai tana bashi damar yayi amfanin da yayi don shi ne to kaga idan ya idar da sallar azhar ta kare aikin ta illa asar ta yi sai ya saki don haka idan malam haka yake nufi haka ne ba a sallar farilla biyu da taimama guda daya idan salloli ne na farilla mabambanta juna amma idan sallolin farilla ne wanda ya hada su a lokaci daya kamar matafi zai yi azhar da la'asar shin zai iya taimama yayi su jam'i amsa shine zai iya za a iya magariba da isha jam'i da taimama guda daya za a iya dan haka kasancewar farilla guda biyu ba a yin su taimama daya wannan baya nuna cewa farillan da za a yi su a lokaci daya ba za a yi musu taimama daya ba ba abin da zai hana ai da zaran yayi da niyyar jam'i zai yi to taimamar su za ta dauka domin ita ma tana cin tana madadin alwala ne idan har zai yi alwala yayi salloli biyu lokaci daya ai taimama tana cin gurbin alwala ne duk abin da alwala za ta maka taimama za ta maka dan haka babu ba ma'anar a ce in kai alwala za ka iya azhar da la'asar jam'i amma in kai taimama ba za ka iya azhar da la'asar jam'i ba ba ma'ana domin matsayinsu daya a lokacin da babu waccan malan yace wa man tayammama li faridatin jaza lahu an-nawafil ba'daha wadda yake mama don wata sallar farilla ya halatta a gare shi yayi nafil fili bayan sallar farilla kamar yadda aka saba wadda yake mama don ya salla magriba to taimamar da nafilar da aka saba yi bayan magriba zai iya yi wadda yake mama ya salla azhar nafilar da ake kafin azhar da nafilar da ake bayan azhar duk zai iya taimamar da ta dauka wa mashul mushafi sannan kuma zai iya ya dauki alqur'ani da wannan taimamar wa tawafu zai iya kuma ya dawafi misali a masallacin ka'aba ne yayi taimama aka yi sallar azhar da shi da aka yi azhar da shi ya tashi yayi nafila da yayi nafila ya dauki alqur'ani ya dan karanta wata sura bayan ya rufe ya tashi yayi dawafi duk kamalan yace zai iya amma yace wattilawa ko da tilawar alqur'ani me bambanci tsakanin wancan na farko masul mushaf da kuma tilawa masul mushaf daukan alqur'ani tilawa kuma karantawa ko da bai dauki alqur'anin ba duka zai iya sai malam yace inna wa zalika amma da sharadi in yayi niyyar duk zai yi waɗannan abubuwan wattasalat bis salati sharadi na biyu kuma hakan din ya hadu da sallar walam yakhruj alwaqtu kuma sharadi na uku lokacin bai fita ba wannan duk gini ne akan wancan abin da muka faɗa na cewa taimama ba ta dauke hadisi idan mutum lokacin da zai yi taimama yayi taimama su da niyyar idan yayi azhar zai yi dawafi zai yi karatun qur'ani zai yi nafila to taimama za ta masa duk wannan aikin kamar yadda alwala za ta masa wannan aikin haka taimama za ta masa wannan aikin saboda da wannan niyyar amma malam yace da sharadi guda uku ya daura niyyar zai yi wadannan abubuwan gaba daya wai kenan inda a ce zai yi sallah zai yi taimama don sallar farilla ta azhar da ya idar da sallar azhar yayi sallama sai yanke shawarar bari yayi dawafi to tunda taimamar sa don azhar yayi ta to ta kare ba za ta mat dawafi ba tunda bai yi niyya ba shine manufar malam ko kuma a masallacin nan ne yayi sallar magriba bayan ya dade sallar magriba niyyar sa an yi magriba zai wuce sai ya ga bai samu wanda yazo nema ba aka ce sai an jima da yazo sai ce to banne nafila kafin yazo malam yace ba zai yi ba wai lokacin da zai yi taimamar bai yi niyyar zai hada sallar da nafila bayan ta ba sannan malam yace wattasarar bi salati ya zamana cewa nafilar ko karatun qur'anin ko dawafin ya gwamu da sallar me gwamuwa da sallah wato wani abu bai raba su ba da a ce yayi sallar azhar din da taimama to sai kuma suka zauna wani dan kwariya kwariyar mitin a masallaci aka dan yi mitin minti 15 minti 20 bayan an kammala subhanaka allahumma bihamdika sai kawai yace to bari ma ne nafila to ba za ta masa ba saboda ya raba tsakanin sallar farillar da sallar nafilar da wani fasil shine ma'anar wattasalat bi salati yadama taimamar nafilar da zai yin ta makwabci sallar ko karatun qur'anin ya makwabci sallar ko dawabin ya makwabci sallar walam yakhruj alwaqtu sannan sharadi na gaba ya zama lokacin bai fita ba wai yayi kimamma dan yayi sallar la'asar amma kuma lokacin rana tayi kusan faduwa ya zo masallaci dan yayi sallar la'asar sannan kuma yayi karatun qur'ani ya shigo yayi sallar la'asar din yana idan da sallar la'asar kuma kafin ya dauki karatun alqur'ani sai kuma aka kira sallar magriba to wai fitan lokacin la'asar din yana yi sai ya mata kare yanzu sallar magriba ma sai dai ya sako taimama ya zo ya sake shiga ya yi sallar magriba wannan matsala ce da aka yi sabani akan ta duka abin da muke faɗa din nan akwai malamai da suke ganin cewa duk wanda ya taimama abin da duk alwala za ta maka taimama za ta maka dan haka in kai taimama dan sallar magriban nan to za ka iya zama da ita har sallar isha kai sallar isha ɗinka matukar abin da zai karya alwala bai zo maka ba to ba abin da zai karya ta fitan lokaci baya karya ta rashin daura niyya za ka yi wani abu da ta baya karya ta har sai abin da zai karya alwala ya same ka sannan ta karye wannan magana ce kuma mai karfi sosai to malam yace wajaza bi tayammumin nafilati kullu ma dhukira malam yace ya halatta ai da taimamar nafila kullu ma dhukira duk abin da aka ambata din nan a baya illa al-fariida in banda sallar farilla me ya taimama nafila mutumin da ya taimama dan ya sallar nafila misalin wanda ya taimama dan ya yi walaha ya yi taimama dan ya yi walaha to ya halatta idan ya yi niyyar walaha bayan da zai yi karatun qur'ani bayan da zai yi dawabi to duka ya halatta ya aikata amma idan ya daura niyyar taimama dan yin sallar farilla dan yin sallar nafila to malam yace baya halatta bayan yayi nafila kuma an kira farilla kuma sai yayi farilla da wannan taimama wai tayi kadan ta dauke nauyin farilla ai taimama ta nafila ce to amma shi ma ka koma kan maganar nan mai karfi ta malamai cewa wanda yake taimama matsayinsa matsayin wanda yake alwala to ba za ka raba taimaman nafila da ta farilla ba wannan kuma shine zance mai inganci duk wanda yake taimama ko da dan sallar nafila yake taimama kuma sai farilla ta same shi ko ya tuna akwai farilla a kansa zai tashi yi da wannan taimamar babu komai har sai in karewa ta yi malam yace wa man sallal isha'a bi tayammumin wanda ya sallar isha da taimama qama lishafi wal witr sai ya tashi don ya shafa'i da witri ba'dahuma bayan qama lishafi sai ya tashi don ya shafa'i wal witri ba'dahuma da kuma yin witri a bayan shafa'i domin shafa'i raka'a ne guda biyu witri kuma raka'a ce guda daya ta haka wal witri ba'dahuma da yin witri a bayan su wai domin ita sallar isha domin ita sallar isha dama an san tana da wadan sallolin a bayanta shafa'i da witri dan haka wanda ya taimama ya sallar isha to zai iya shafa'i da witri a bayan su min ghairi ta'khirin amma malam yace kada fa yayi jinkiri kar ya raba tsakanin sallar isha da witrin da wani aiki mai fadi wa man tayammama min janabatin wanda ya taimama don janaba fala budda min niyyatiha to dole daura niyyar me ita janaba taimama kamar da muka ambata da ta alwala da ta janaba duk iri ɗaya ce ba ta bambanta abinda ke bambanta su niyya alwala karamin hadisi ne yake kawo ta dan haka wanda yazo yin taimama taimama zai yi niyyar sa ne ta karamin hadisi ta madadin alwala wanda kuma janaba ce tare da shi zai yi taimama to niyyar sa shine akan janaba wato niyyar sa ta wato shine janaba ne yana wato so wannan taimamar ta buɗa masa ta bashi dama yayi abin da zai yi wanda bai yiwuwa sai da alwala shine abin da malam yake nufi duka waɗannan matsaloli na abin da ya shafi taimama abubuwa ne wanda suke masu sauki karatu yana da muhimmanci mutum ya san shi ya san tafasil dinsa amma abu ne wanda yake mai sauki sha'anin taimama duka wannan aba a sha'anin karatu sai kaga ya dauki lokaci inda awar mu guda muna magana ko in ce awa biyu ma tun wancan satin muna magana akan taimama amma in an ce kayi ta aikata sai kaga me sai kaga dafawa ne da shafawa cikin kiftawa da bismillah kai ka gama wannan bambanci tsakanin aiki da ilimi kenan an fahimta yawa malamai suna tattauna mas'ala ta wadda ya rasa ruwa ya rasa kasa inda mu ambaci sakan aljana ce yene kasa to sai ya rasa ruwa ya rasa kasa yaya zai yi wai to wannan mas'ala ce ita ma a bar dubawa inda mutumin da ya tsinci kansa a wani irin wuri na gayun gaske ta yadda ya je shi gidan da yake ciki duka babu kasa ba labarin ta in ya fito waje ma ba kasa ba labarin ta domin wuraren da suka ci gaba sai kaga ko waje ka fito babu kasa duk abin da ya hada tsakanin kwalta zuwa gidaje za ka samu interlock ne da kwalta kuma babu kasa kafin ka samu kasa sai kaga sai kai wani tattaki sannan ka iso kasa a yadda take me yiwa watakila kuma ka farka da asuban na rana ta kusan fitowa ka farka baka farka da wuri ba a sallar asuba ne amma ka farka safiya ta yi rana ta kusan fitowa ka duba ka ga rana tana shirin fitowa ga ba ruwa ya kafe a gidan gaba daya ba ruwa babu kasa da zaka taimama in zaka tafi neman kasar da zaka taimama lokacin sallar ma zai kuce waya ya zaka yi ko kuma wanda aka daure shi lokacin sallah yayi yana ji yana gani ba halin yi alwala ba halin ya taimama ba shi da yadda zai yi ba ruwa ba kasa ko kuma wanda yake cikin mota ya biyo irin motocin nan na rashin mutunci wanda in an dauko mutun daga Lagos wai hutawa ta farko a Kano ta biya Maiduguri to ka gani babu ba, mutun an waye gari lokacin sallah yayi gashi yana ji yana gani babu ruwa a motar babu kasa bai yi dabara ya dauki kasa a leda ya shiga da ita mota babu yaya zai to shine mazhabar malikiya suka yi sabaniyar kashi hudu sun kawo su abaituka suka ce wa man lam yajid ma'an wala mutayammaman fa arba'atul aqwali yahkina madhhaban yusalli wa yaqdi aqsu ma qala malikun wa asbagu yaqdi wal ada'u li ashhaba suka ce wanda bai samu ruwa ba bai samu kasar taimama ba abin taimama ba fa arba'atul aqwali yahkina madhhaban wato zantuka guda uku suka akaito a matsayin mazhabar malikiya zantuka guda hudu kai arba'atul aqwal zantuka guda hudu yusalli wa yaqdi aqsu ma qala malikun zance na farko da na biyu zance na farko zai yi sallah a haka sai ya rama in ya samu dama a haka zai yi sallah ba alwala ba taimama amma lokacin da aka sauka a motar ko lokacin da ya samu ruwan to sai yayi alwala sai ya sake sallar shine yusalli wa yaqdi wannan ita ce fatawar babban almajirin Imam Malik ibn al-Qasim amma malam yace aqsu ma qala Malik sun kuyan abin da shi Malik ya faɗa shi uban gayya uban tafiya Imam Malik shi kuma idan an ce sun kuyan an ce wannan yayi sallar ya rama in an ce sun kuyan haka me kenan ba zai waje rama ba zai sallar ba zai rama ba inji Imam Malik tunda ya samu kansa a cikin wannan hali ba zai yi sallar ba kwata kwata saboda ba a sallah ba alwala ba taimama ba a yi ya dama wasa ba shi da amfani ba za a yi sannan kuma ba zai rama ba saboda sallah in lokacin ta ya wuce mutum yana cikin hayyacinsa yana cikin hankalinsa ba mantuwa ba ba bacci ba to ba abinsa bashinta ba zai rama ta inda gangan ne laifi ne kawai yake bin sa ramukan ta ba zai masa amfani ba idan da uzuri ne to ta faɗi kamar mace mai haila in sallah ta wuce ta kamar mace mai haila ne ai ba ta rama sallah me yasa ba ta rama sallah saboda ai lokacin sallar ya riga ya wuce mata amma tunda tana da uzuri bata zama mai laifi ba amma tunda lokacin sallar ya wuce tana cikin hankalinta, tana hayyacinta, ba manta ba bacci tayi ba, to ba za ta rama ta ba. Maimakon a ce ta yi laifi tunda uzuri ne, an bar laifin babu shi. Ta haka wadda da gangan ne ya bari, yana sane da hankalinsa da komai da gangan, ba uzuri kuma ba komai, to zunubi ne a kansa mai dimbin yawa, kuma ba bukatar ya rama ta lokacin ta ya wuce. Lokacin ta ya wuce ba bukatar ya rama ta. Ko kai ne ka bai wa mutum sako kace kawo ma karfe kaza, bai kawo a wannan lokacin ba, sai ya zama da lokacin ya wuce ba ka bukatar abin, tunda Allah yana bukata ne da bai da bukata shi. To lokacin ya wuce kai kuma dama ba ka bukatar abin, bayan lokacin ya wuce ba ka bukatar abin, sai gashi ya kawo ma, me za ka ce masa? Sai za ka ce masa bari kawai, kuma cikin ɓacin rai mai yiwa, ka ce shi kenan je ka bari. To ballantana Ubangiji ta'ala ya sanya abin lokaci, to bai da amfani ramawa. Don amma wadda shi kuma yana da uzuri, bacci ne ko mantuwa ne, sai ya zam daga baya sai ya tuno ko ya farka, to shi zai rama, yana da uzuri karɓaɓɓe. To yanzu wannan wadda ba shi da halin yin alwala, ba shi da halin yin taimama, ba mantuwa ba ne, ba bacci ba ne. To Imam Malik sai yana ganin cewa ba bukatar ya rama, uzuri ne yake da shi irin na mai haila, ta haka ba bukatar ya rama. An fahimta? Wa asbagh yaqdi, cikin almajiran Imam Malik manya-manya akwai al-Imam al-Asbagh, shi kuma fatawarsa shine yaqdi, wannan mutumin ba zai yi sallar ba a lokacin ya bari ta wuce, lokacin da duk ya samu ruwa sai ya rama. Wannan fatawar galibin malamai kenan, har a cikin gari ma ita ce fatawa mafi sauki kenan, cewa to shi kenan ba za ka yi sallar ba, in ya so ka bari san da ka samu ruwa sai ka yi. Da yawa mutane suna biyo kansu irin wannan fatawar, dan karamin uzuri ma sai mutum ya bar sallar sai ya samu dama sai ya yi ta. Wal ada'u li ashhaba, wani almajidi shi almajiran Imam Malik shi kuma ashhab, shi kuma fatawarsa shine yayi ta a hakan, yayi ta a hakan, ba alwala ba ke mun kuma ba zai rama ba. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, tunda shine ikonsa, to shikenan yayi iya ikonsa, shikenan ba zai rama ba. Wannan sune fatawoyi guda hudu daga malikiya dangane da wanda ya rasa ruwa, ya rasa taimama, amma u ya rasa kasa, amma wanda yake da yake zai ga ruwan nan amma ba zai iya amfani da shi a jikinsa gaba daya ba, zai iya amfani da shi a wani bangare na jikinsa ko saboda rauni misali, to shi kuma malamai sun tattauna a kansa a babin mashu alal jabira, a babin da suka yi magana akan shafa akan ciyo, shafa akan bandeji ko shafa akan magani. Wannan kuma idan mun je can wurin da karatun yake sai mu yi dalla-dalla da wannan mas'alar, ta yaya mai ciwo shi kuma zai yi idan da ciwo a jikinsa. Yanzu dai muna magana akan wadda alwala ne da kuma taimama. So wannan zantuka guda hudu duka na manya-manyan malamai ne, sai ku je ku auna ku gani wanne za ku dauka. Allahu ta'ala alam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ar-Rahmanir Rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اجتبع. وانا يتي متنين دا الولا سيئي وان كان سابلو ومالا منيني هو كنشن الولاسة تنانا كوتا كري تنانا اذا دي تبع الأورى الصبا سبو دا اي بايا دا تكين ابن دي كرور الولا يوم وانكا يو اي من كرن تابا بن دسكي كري الولا شيني امبان انكراتن يوم وانكا بايا كري الولا amma taba al'aura yana karya alwala, kamar yadda muka karanta idan a wajen wanka ya taba al'aurarsa to alwalarsa ta karye, ko a wajen wanka ya yi fitsari to ta karye da wannan fitsarin ba da yin wankan sabulu ba. Akwai zakka akan amfanin gona da aka yi hadaka aka noma shi, da farko mun samu gero buhu hudu, yanzu mun cinye saura buhu ɗaya da rabi, kuma yanzu mun samu buhun dawa shida, ya kama buhu goma kenan. To abu na farko shine amfanin gona ana masa zakka, amma idan ya kasance sinfi iri ɗaya, wato gero kamar gero da maiwa wannan sunfin su ɗaya ne kamar jaddawa da farar dawa sunfi ɗaya ne amma gero da dawa ba sunfi ɗaya bane dan haka wancan gero buhu hudu bai kai zakka ba amma wannan dawa buhu shida ta kai zakka sai a lissafa ta a fitar mata zakka sai a lissafa buhu nawa ne a kwano nawa ne a buhu ɗaya za a san kwano 40 misali ko kaga kwano 40 sau shida zai baka kwano nawa 240 zai baka to kaga za a fitar da zakka na kwano 24 shine hakkin da yake kan wannan noma wannan yace idan Allah ya azuta mutum da haihuwa me ya tabbata a sunna wanda za a fara yi wa abin da aka samu musamman kuma yaya ake huduba sannan ga wata takarda ita ma makamanciyar wannan akwai wata dalibar wannan majalisi Allah ya arzuta su da diyama ce tana neman addu'a a jaririyarta ubangiji ta Allah ya albarkaci abin da aka haifa ya bada ikon tarbiya kuma za a iya bayyana sunanta kafin kwana 7 su cika wane irin nadin suna sunna ta yarda da shi na ga wasu suna yi a masallaci suna raba dabino to a lokacin da aka yi haifuwa wa mutum akwai abin da ake cewa huduba ni har zuwa yanzu a karatun da nake yi na suna ban taba ganin wani wuri da aka kira wato huduba ko mai yin suna ba abin da nake gani malamai suke magana a kai abu ne guda biyu da zaran an haifi yaro abu na farko shine yi masa kiran sallah a kunnen dama da ikama a kunnen hagu abu na biyu tahaniki wato tauna dabino da sanya masa ainihin ruwan a bakinsa wannan abubuwa guda biyu malamai sun samu sabani a kansu abu na farko kiran sallah da ikama akan hadisinsa ne aka samu sabani saboda hadisan da suka zo akan haka ba su inganta ba mafi rinjayen malamin hadisi sun tafi akan cewa hadisan ba su inganta ba in banda dama-dama hadisin ikama shi akwai waɗanda suka inganta shi ma hadisin kiran sallah shi ba wanda ya inganta shi to amma mafi yawan malaman fiqhu in ka duba littattafan malaman fiqhu wanda suka tsawaita bayani akan fiqhu to zaka samu cewa duka mazhabobin nan guda hudu kama daga Hanafiya zuwa Malikiya zuwa Shafi'iyya zuwa Hanbaliya Allah ya musu rahama duka sun tafi akan cewa idan aka yi haifuwa ana yin haka ana kirawa yaro kiran sallah a kunnensa na dama ana masa ikama a kunnensa na hagu hadisin yana cewa akwai wata aljana da ake ce mata Ummu Subyan duk wanda aka kira masa sallah a kunnensa na dama aka masa ikama a kunnen hagu to wannan aljana Ummu Subyan ba za ta shafe shi ba ba za ta taba shi ba to amma hadisin Ibn Hajar ya kawo cikin Talhisul Habir kuma sai ya yi shiru a kansa bai ce komai ba to wannan kenan dan haka wanda duk yayi hakan din to malamai da dama na fiqh sun tafi akan haka malaman hadisi ne suka tafi akan rashin ingancin hadisi amma malaman fiqh da suke istinbatin hukunce mafi yawanci sun jumhurin malamai sun tafi akan haka dan haka ba aibu bane idan mutum ya kira sallah a kunnen ɗansa idan an haife shi ya masa ikama a kunnen hagu kuma ba aibu bane idan ya bari bai yi ba sannan ɗaya ɓangaren kuma a tauna dabino a sa a baki shi kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi wa jariri idan an haife shi da zaran an haife shi shi kuma malamin aqida malamin tauhidi shi kuma su suka samu sabani yayin da waɗansu suke ganin cewa wannan ai dabinan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake sa a baki ya tauna saboda albarkar yawunsa ne kai kuma yawunka da nawa yawu ne wadda ba a hukunta yana da irin wannan albarkar ba ballantana ai tabarruki da shi a tauna a ainihin wato zuba wa yaro a bakinsa to wasu malamai sai suka ce in haka ne ya keɓanci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kadai wasu malamai suka ce a'a abin da yake banci annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi baya buya duk abin da yake bance shi to dalili yana zuwa ya tabbatar da cewa shi kadai ne banda wani abin da duk ya aikata kuma bai ce shi kadai bane kuma wani dalili bai zo ya nuna shi kadai bane to ba dalilin da zai sa a ce shi kadai ne wannan kuma shi yafi inganci sai dai suka ce yana da kyau a samu waɗanda ake kyautata musu zato, waɗanda ake kyautata musu salaha. Ba kowa ne za a bashi yayi ba, ko ba haka ba? Ba kowa ne jariri, wanda yake jariri yanda aka haife shi ba fara bashi nono ba, ka ɗauko wani bai bushe-bushe ka ce ya zo ya tauna dabino ya dura masa a bakinsa, kaga ya dan jefa masa sauran abubuwansa, yaro a gatan yana karami yana marisa, ai kaga bai yi ba ko? A samu mai salaha, a samu wanda ake kyautata zaton shi bawan Allah ne na kwarai, sai ya yi wannan abun. Ko da mace ce ko da namiji ne, ko da uwacce za ta iya ta tauna ta yi wa ɗanta, ba a ce sai an ɗauki yaro an rufa masa zani an tafi kai shi gidan wani malam wane ba, ana ta yawo da jariri ana neman waye salihi ya yi masa wannan abun, haba. Ai kowa salihi ne sai wanda ya ɓata kansa a fili, kowa salihi ne sai in wanda da kansa ya bayyana kansa shi ba salihi ba ne, amma duk nan salihan mutane ne, kowa a nan zai iya yi. Wanda duk ya maida kansa mutumin banza duniya ta gani shi ne wanda ba salihi ba, amma duk ɗan adam kurakuransa sirrinsa ne tsakaninsa da ubangijinsa. Wani babban malami yana cewa inda malami ne cik yadda duk malami ya kai ya kai, kuma yadda duk abin koyi ya kai ya kai, amma yana cewa da a ce kun san sirrin kurakuraina da ko sallama ba za ku yi min ba. Haka kowane bawa tsakaninsa da ubangijinsa akwai sirru, amma mu mutane muna hukunci mutum da abin da muka gani ne. Da haka da kamalarka da cikar kamalarka za mu maka hukuncin salaha, abin ba wai na malinta ba ne, ba wai sai malam wane ba, ko yana naɗe kafa ya karantar, ko yana limamin masallaci, duk wanda yake musulmi ne kuma yana da ilimi gwargwadon hali, ya san yaya zai yi sallah, ya san yaya zai, ya san dokokin musulunci a kansa gwargwadon hali, kuma ya kame kansa, salihi ne, za a masa hukuncin shi salihi ne. Da haka ya za a gidan a rasa mai yi sai an fitar da shi waje ana neman gidan malami a je a yi? Yawwa, don haka wannan za a iya yi. To idan wannan malamai suke, idan wannan mutane suke nufi da huduba, to mai yiwa shi ne huduba? Amma ban san wani abu ana kiransa suna huduba ba, domin shi wancan kiran sallah da iqama haka ake faɗa masa, kiran sallah da iqama, wannan kuma tahniki ake cewa. Sannan sai saka suna, shi kuma saka suna ana iya saka shi ranar da aka yi haifuwa, ana iya saka shi washe gari, ana iya saka shi washegarin washe gari, ko yaushe lokacin sa suna ne, kuma kullum ranar sa suna ne. Da ana kuma iya bari har sai 7 ga haifuwa sannan a saka, duk sunna ne. Annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi an masa haifuwa da cikin dare, ya zo sallar asuba a masallaci, bayan ya idar da sallar asuba ya tashi ya gode wa Allah, ya ce jiya da daddare an mini haihuwa na sa sunan babana Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Sannan ya tabbata a hadisi kuma ya ce kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Kowane abin da aka haifa yana rataye da abin yankansa ne, in an yanka masa a karɓi jinginarsa, yana jingine da abin yankarsa ne, za a yanka masa yawma sabi'ihi ranarsa ta 7. Wa yuhlaqu ra'suhu, sannan kuma a aske masa kansa, wa yusamma a sa masa suna. Kaga ranar 7 abubuwa uku kenan, za a yi masa yanka, za a aske masa kai, sannan kuma za a sa masa suna. Haka idan aka bar suna sai ranar 7 yayi daidai, shi ma sunna ne. Idan kuma aka yi sunaran da aka yi haifuwa ko washe garin an yi haifuwa, shi ma sunna ne yayi daidai, don haka wannan ba matsala ba ce. Amma dangane da cewa shin suna a ina ake raɗa shi, sai mu ce shi suna mutane sun kasa fahimta, akwai bambanci tsakanin suna da kuma aure. Aure shi aka ce a tara mutane a sanar da su, saboda kar a ga matar da ciki a shiga shakku a kanta, ko a ganta da mijinsa ta tana tafiya a zarge su, a zarge shi a ce shi ma mutumin banza ne, gwanda a tallata a gari a san an yi aure tsakanin wane da wance. Kowa ya ji labari a gari, sai aka ce mata ma su dan buga ganga a dan yi yamutsi, garin ya dan amsa me ake ana wannan dum-dum da muke ji a wuri kaza, ce ana bikin wance ne. Kowa ya ji ya san an yi, saboda shi musulunci rufin asiri yake so, bai son zargi. Don haka a tallata an mata aure, a tallata wane yayi aure, shi yasa ba hikima bace zaka ga mutum an dauko shi shine mai daura aure ko shine liman ko shine babban malami a gari zai daura aure sai ka ji za a yi auren wani sunansa Bala sai ka ji yana cewa me asalin sunansa sai a ce asalin sunansa Yakubu sai ce to za mu daura auren Yakubu a gaya wa mutane auren Yakubu waye Yakubu Bala suka sani Bala za a ci Bala suka sani gafarta mala akwai auren da bana mantawa ina dan matashi na karami yanzu ma matashi ne ina dan matashi na karami aka daura aure bana mantawa wallahi kuskuren suna wai ita matar da aka daura mata sunan a da aka daura mata auren afwan wai sunan da aka fada lokacin auren siga wai ba sunan ta na yanka bane sai bayan an daura aure sai aka dinga jin mutane a dawo jama'a a dawo wani malami yayi gyara wai sunan yanka za a daura da shi wai bai dauri ba sai da aka sake zama aka sake daurawa wai daurin farko bai yi ba saboda ba sunan yanka aka fada ba kaga wannan kurakure na ina aka gani ai ma abin da ake bukata shine mutane sunan da suka sani shi za a fada an gane ko yawa da haka sunan da aka saba gaya maka to in ana ce maka Buffalo a anguwar ku haka ake fada a garin ku Buffalo ake cewa to an zo daura wuri ake Buffalo kowa ya san kai ne a tsama aure amma a zo a ce a'a ana ce maka Buffalo a zo ana cewa an daura auren Abdulrazzaq shine asalin sunansa ba da yasa ana ce maka Abdulrazzaq to kaga wannan aure kenan saboda bukatar shine mutane su sani su shaida amma shi suna ba haka bane yanzu nawa kiya da zafi sunan wayar sai da suka tallata suka su ko gani aka yi a jiki gani aka yi a jiki da faro zafi sunan ruwan su gani aka yi a jiki da shi suna kawai bukata shine a sawa abun suna kar ya bace ya zama ba a san shi meye ba an haifi yaro a gidan gida akwai yara bakwai shi na takwas ya zo shi idan aka ce duk yaran gidan duk ba mai suna da ya za a yi mu'amala to shine amfanin suna kawai a sa maka suna da haka da a ce uban ɗa zai ce sunan yaron nan Adamu sunan yaron nan ko sunansa Muhammad ko a uwar ya faɗa ya sa suna shikenan ya yi wa yaron suna ba bukatar sai ya je masallaci ya faɗa ko sai ya je ya haɗa taro ya faɗa ko sai an taro an je ana bi ana gaya wa mutane gobe da safa ku daɗin suna kaza kaza da sauransu sai kaga wani ma yana gaya wa uwar yaron yana cewa ai sunan Muhammadu za a saka Allah ya kai mu ranar Alhamis Muhammadu za a saka ko aka saka ha saka ai kana faɗa already ya riga ya zama sunansa shikenan ya zama suna in ka san sai dai bakwai ka faɗa to kowa ma har kare gaya masa har uwar amma kana faɗa ya zama sunansa shine ka masa suna sai dai in canzawa za ka yi bakwai din ka ce na fasa wancan na canza wannan kuma ba laifi bane sai ka canza amma dai shi sawa suna baya bukatan cewa sai an yi shelarsa kuma sau da yawa na masallacin abinda zai baka mamaki shi wannan tsarin bid'a ne a zana raba dabino da minti wai ana cewa sai ka ji ana cewa to jama'a wani bawan Allah wani dan uwa ya samu karuwa ta ya mace ya sa suna Hafsa yana neman addu'a to yanzu waye dan uwa wace ce Hafsa ko ba haka ba kaga yanzu na sahun gaban ran da Hafsan ta fito daga gida ta ce wannan fa ita ma yarka ce mai sunanta duk wanda suka je sunan sai su sake tambayan suna ba zuwa raɗin suna ne yake sa a san sunan yaro ba faɗa da ake yi a gidansu sunansa ya fito da shi wannan yake sa a san sunansa ashe wannan tare mutane da ake a gaya musu ba shi ne sanin suna ba idan kuma irin na annabi da sallama cewa na haifi ɗa na sa masa suna lallai a masallaci ya faɗa amma ba shi ke nuna cewa a masallaci yake raɗa sunansa ba wannan dai haka ne ya faru da daddare aka yi huwa kuma bai gamu da mutane ba sai da safe da sai da asuba kuma yana cikin farin cikin abun sai ya zama kamar yana sanar da su farin cikinsa kuma a lokacin ya faɗi sunan yaro kawai haka ba na cewa masallaci za a zo a faɗi suna a dai da kasan mutane in kana so ka gaya musu sai ka gaya musu sannan kuma ana so a san kai ne dan haka kullum ina cewa in a masallaci mutum zai faɗa ba a hana shi ba amma sai ka tashi ka ce to alhamdulillahi rabbil alamin jama'a na samu karuwa an san kai din waye amma ce wani bawan Allah ya samu karuwa waye wani bawan Allah ya samu karuwa dan haka yana da kyau mu gyara ba lalle sai a masallaci ba ko abokananka ka zauna a cikinsu ko da rana ne ko da hansi ne ko da yaushe ka ce na samu karuwa da abinda hansin nan fana har na sa suna ma wane shikenan haka kuma ka sa suna Allahu a'lam. da karshe menene ya tabbata a sunna, kamar yadda ya tabbata a sunna in ana kiran sallah mutum yana maimaitawa, meye ya tabbata lokacin da ake ikama kuma duk ɗaya ne, kamar yadda ana kiran sallah zaka dinga bin mai kiran sallah hakan ana ikama zaka bin mai ikama. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.